Mabuta motoci sun yi cirko-cirko ko su bi dogon layi su sha farashin gwamnati ko kuma su saya a bakar kasuwa da ɗan karen tsada tsakanin naira 1,400 zuwa naira 1,500 kan lita. Analisiya sanarwa ta ce ta amince da ƙarin albashi naira 70,000 ne a mafi ƙarancin albashi da alƙawarin ba ƙarin farashi. Don gwamnatin ta ce in ta ƙara albashi mafi ƙaranci zuwa naira 250,000 to lita za ta koma naira 1,500 zuwa naira 2,000. NLC ta ce ba za ta lamunci barazana ba, kuma tana kira a dawo da farashin yadda yake gabanin yarjejeniyar. Comrade Nasir Kabir jami'in kungiyar kwadagon ne.
So sun yi yunkuri wani abu, ina mai tabbatar maka wallahi za mu shiga zanga-zanga na ƙasa baki ɗaya, kuma za mu shiga yajin aiki. Yanzu ma maganar da nake da kai dinnan, mun riga mun sanar da International Labour Organization ILO da kuma sauran ƙungiyoyin kwadago na duniya. Saboda haka ba za mu zuba ido ‘yan siyasan nan suna mutane abin da suka ga dama ba. Gwamnatin mun lura ba su san ne wai su ji an ce yau ga wata ƙungiya tana faɗa da su, ko kuma ana faɗa kan zaluncin da suke wa mutane a ƙasa da kuma babakere da almundahana.
Gwamnatin Bola Tinubu na nana da cewa harkar fetur ta zama kasuwa ne ke yin halinta don ba batun tallafi, duk da ana raɗe-raɗin ba da tallafin. Abdulaziz Abdulaziz mai taimakawa shugaba Tinubu ne kan lamuran labaru.
Fetur ya zama kamar kowace irin haja, ɗan kasuwa zai iya zuwa ya saya bisa yanda kasuwa ta kama, zai ɗora ribarsa ya sayar a kai. To abin da yake faruwa kenan, su ‘yan kasuwa su za su zo su siyo fetur yanzu a kasuwar duniya, su dakwansa su kawo gida a rarraba da motoci zuwa gidajen mai daban-daban. Wannan ne yake ba da alƙalman a nawa ne kowace litan mai za ta tashi, ba wai abu ne da ko gwamnati take zama ta yanke ba.
NLC ta ce zuwa yanzu ba fara biyan ma mafi ƙarancin albashi na naira 70,000 ɗin ba, wanda dama bai isa ba sai ga sabuwar magana. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.